Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro bar assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisli da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 9 ga watan Maris din shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an shiga yanayi na zaman daddar a birnin Kwane da ke jamhuriyar Nijar bayan wani hari da wasu ɗan bindiga suka kai birnin.
Ana kan zaman ɗarɗar don kasan bakon abu ne a ce tsakar Kwani tunda ana yi gegeyen Kwani tunda kasan kujewa furujiyar ƙaura sun kuwa ana halbe-halbe kuma ba a shi komi ba.
Sannan za ku ji cewa yunkurin kafa gwamnatin haɗin kai a Sudan ta Kudu na fuskantar ƙalubale. Muna kuma tafa da shirin a daina shan ƙwaya wanda Binta S. Yaro za ta gabatar. Sai sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
To ga labaran. Adadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a ƙasar Italiya ya yi matuƙar ƙaruwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi, wanda shine adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan China. Yayin da harkar lafiya ke daɗa shiga hatsari, ƙasar ta kafa wata sabuwar dokar ta ɓaci mai killace arewacin ƙasar, wadda ke ɗauke da kaso 1/4 na al'ummar ƙasar ta Italiya. Wuraren sun haɗa da yankin Lombardy da kuma cibiyar kasuwanci ta Milan. Bugu da ƙari, Italiya ta rurrufe larduna 14 wanda suka haɗa da Veneto, inda nan ne birnin Venice yake. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister ƙasar Giuseppe Conte ya yi bayani cewa
ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento.
Za a samar da doka ta daban a sauran bangarorin ƙasar, a Lombardy da sauran lardunan arewacin ƙasar da na lissafa. An samar da dokar hana shige da fice a ciki da wajen lardun. Za a ba da dama ne kawai ga bukatun ƙwararru da kuma harkar lafiya da suka zama tilas. Rundunar sojin Amurka ta tabbatarwa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan Al-Shabab a harin da jirginta na yaƙi mara matuƙi ya kai a watan jiya. An yi imani cewa lalle Bashir Muhammad Mahmud, wanda ake wa laƙabi da Bashir Kurgab, ya rasa ransa ne a harin jirgin saman da sojojin Amurka suka kai ran 22 ga watan Fabrairun da ya gabata. Mai magana da yawun haɗaɗɗiyar rundunar sojin Amurka da na ƙasashen Afirka da ake kira AFRICOM, Kanar Chris Kram, shi ya shaidawa wakilin muryar Amurka. An kuma ƙaddamar da harin ne a garin Sokwa da ke tsakiyar yankin Jubba. Kurgab na ɗaya daga cikin gagararrun kwamandojin mayakan Al-Shabab ɓangaren Jabhat. A baya-bayan nan ya riƙe waɗannan mukamai guda 3, 2 daga ciki suna gudanar da ayyukansu ne a ƙasar Kenya, wanda ɗaya ita ce fitacciyar ƙungiyar nan ta Jaish Ayman da ke wajen Mandebe. Abokan takarar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zaɓukan fidda ɗan takara a jihohi 6 ran Talata mai zuwa, inda zai kara da Senator Bernie Sanders, na jihar Vermont, Senator mai wakiltar jihar California Kamala Harris, wacce ta janye daga takarar a watan Disamba, ta nuna goyon bayanta ga Biden a jiya Lahadi, kuma tana cewa shi ya fi dacewa kuma a shirye yake fidda ƙasar Amurka daga mawuyacin halin da take ciki. Masu sharhi akan siyasar Amurka na yawan ambatar Harris a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda ta yiwu a ɗau mataimakin shugaban ƙasa ga Biden daga cikinsu, suna cewa Amurka na buƙatar shugaban da zai fito da martabar Amurkawa, shugaban da zai faɗi gaskiya, da kuma shugaba da zai tsayawa marasa galihu.
don an jima kadan zamu kawo muku karashin labaran duniya amma kafin nan bari mu leka jamhuriyar Niger inda rahotanni ke cewa an shiga yanayi na zaman daddar a binnin kunni bayan wani hari da wasu dan bindiga suka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutum daya kana wasu da dama suka jikkata kamar yadda wakilin mu Haruna Mamman Bako ya koma mana daga binnin na kunni
a garin birnin kunni dake kan iyaka da tarayyar Najeriya a tsakiya kuma kudu maso yammacin jamhuriyar Niger an kwana cikin zulumi a wani yanayi na dardar bayan da wadansu mutane da jami'an tsaro suke can suna neman ruwa jallo suka yi halbe-halben bindigogi a tsakiyar garin a cikin daren jiya tare da kwashe kudaden yan canji inda suka kashe mutum guda biyar suka ji ciwo daya na cikin matsanancin hali kuma an kai su a asibitin Galmi tun cikin daren jiya wani da shedi lamarin kuma yan neme na saka sunan sa ya bayyana mini yanda abin ya faru
abinda ya faru abu ne wanda mu ba mu taba gani ba gaba ga idanun jama'a gabaki dai mutane kare 9 da minti 34 zuwa da minti 35 na dare yaro ya saka da katin bindiga irin ta sozo shi yayi kan mai wata shawaki saboda wannan wurin tsakar gari ne tsohuwar tasha akwai yan canji nan masu canji da daddare sun ka kama sun kai ta halbin mutane duk yan canjin da annan sun ka amshe musu kudaden da annan to da mutanen gari sun ku a cacan sun ka nuhato su sai sun ka koma suna halbi cikin jama'a dan yaron da ma an ka kashe ni kaltushe baya gare mu na Allah kwantar dan shi yaron da shi ke rabon shi rasu an ka same shi
to mutanen da suka taho shin su nawa ne kuma bisa mi sun ka taho
su biyan ne amma yaro guda ɗaya zaka bisa moto mai katin ya bindiga su ko waɗanda duk ƙasa sun ka zaka yanzu da sun ka ga kamar jama'a za su hin ƙarhen su sai sun ka amshe mashi dan yaro guda sun ka hayi sun ka
to ya aka yi suka tsere ba a damke su ba
to babu iko cikin mu sannan da yaran gari sun ka ba sawa ta surƙa su sai sun ka koma suna halbi cikin yaran gari ba su duka addabin da gogi
yanzu mutun nawa sun ka mutu mutun nawa suka shi ciyo suna ina
yanzu dai ni dai mutun guda kawai na ganye wanda mutu gaba gare ni wanda a kusa garin wanda an ka halbi su ba su yi wajen bakoki ba
yanzu ana yace ana zaman dardar nan birnin kwanni
ana kan zaman dardar dan ka san bakon abu ne a ce tsakar kwanni tunda ana yi gehegehen kwanni tunda ka san ko jiyawa proje kaura sun kun ana halbi halbi kuma ba a shi komi ba to kuma ka san bayan hotancin da hoci an zo gidajen wasu mutane an kai musu attack
hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin kwanni duk basu yi barci ba tare da dukkan rundunonin jami'an tsaron wannan garin inda ma sai da takai su jami'an tsaron suka tarwatsa waɗansu matasa da suka so su yi bori cikin dare domin nuna rashin jin dadin su game da yanda abin ya wakana kamin daga bisani a tarwatsa su mutane dai ana iya cewa sun kwana a garin birnin kwanni cikin tashin hankali da fargaba
hankalin mutane ya tashi sosai ba dan karamin hankali ba dan PCB lillahi ni ban taba ganin tashin hankali a ya dau kusan minti 30 da zuwa 5 zuwa da minti 35
Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu ga Aisha ta sake dawowa da karashin labaran duniya
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fadi jiya Lahadi cewa zai gana da shugabannin kungiyar kasashen Turai EU a yau Litinin domin tattaunawa batun bakin haure dake kutsawa kasar ta Turkiya yayin da bakin haure daga kasar Syria ke ci gaba da ketarewa zuwa Turkiya Erdogan ya ce Turkiya ba za ta iya ci gaba da mutunta dokar 2016 da ta haramtawa bakin haure daga Turkiya haurawa zuwa nahiyar Turai ba kamar yadda yarjejeniyar ta 2016 ta tanada kungiyar EU za ta samarwa Turkiya kudi dalar Amurka biliyan 6.8 domin samar da gidaje da kuma daukar dawainiyar ilmantar da bakin hauren amma kasar ta Turkiya ta ce bata ga komai ba zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa mai biye masa Abdullah Abdullah kowannen su na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau Litinin al'amarin da ke dada rura wutar gabar siyasa da kuma zama kalubale ga yarjejeniyar tsagaita wuta wadda wata hoɓɓasa ce da Amurka ta yi. A ƙarshen watan nan watan da ya gabata ne hukumar zaben ƙasar Afghanistan ta sanar da shugaban ƙasar da ke kan mulki Ghani a matsayin wanda ya lashe zaɓe mai cike da takaddama wanda aka gudanar ran 28 ga watan Satumba. Amma Abdullah wanda shine shugaban gwamnati mai ci ya ki amincewa da sakamakon zaben wanda ya kira mai cike da magudi ya kuma ce shi da mukarrabansa su suka lashe zaben kuma za su kafa tasu gwamnatin. Rundunar sojin kasar Koriya ta Kudu ta fadi cewa kasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda uku a yau Litinin wanda ya zamo karo na biyu da Koriya ta Arewar ke gwajin makamanta a wannan shekarar. An harba makaman masu linzami ne zuwa gabashin gabar ruwar Koriya ta Kudu daga gabashin garin Sondok da ke kudancin lardin Hamyong. Hafsan hafsoshin kasar ta Koriya ta Kudu ya ce babu wani ƙarin bayani game da gwajin makaman da za a iya bayarwa a take.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka tsallaka zuwa Sudan ta Kudu, bangaren gamayyar 'yan adawa na South Sudan Opposition Alliance ko kuma SAWA a takaice ya yi watsi da mukamman ministoci uku da aka ba su, wato su raba tsakanin kungiyoyinsu takwas, matakin da wasu ke ganin na yin barazana ga gwamnatin haɗakar da ake ƙoƙarin kafawa. Abokin aikinmu na sashen Ingilishi Peter Kloti ya zanta da Manessa Zindo, shugaban kwamitin aladun gargajiya da matasa ƙarƙashin SPLMIO da ke cikin gwamnatin haɗakar da ake ƙoƙarin kafawa, inda ya tambaye shi yadda yake kallon wannan ƙorafi.
Yes, we are concerned the South Sudan Opposition Alliance known as SAWA.
Lallai mun damu domin South Sudan Opposition Alliance wacce aka fi sani da SAWA babban ƙawace a wannan yarjejeniya da aka kulla. Ba zai yi kyau a ce sun fice ba a yunkurin kafa wannan sabuwar gwamnati. Saboda haka zan yi kira ga gwamnati da ta saurari korafin SAWA domin a san yadda za a raba mukamman ministan saboda a tafi tare.
That would make them contented so that we can move forward together.
So what's next in the line?
To yanzu menene mataki na gaba kokarin da ake na kafa wannan gwamnati ta wucin gadi?
The transitional unity government.
I think there's behind the scene negotiation.
Ina ga akwai tattaunawa da ake yi ta bayan fake da kungiyoyi irin su SAWA wacce bata gamsu da abin da aka bata ba. Ina fatan za a samar da maslaha cikin gaggawa. Sannan akwai tattaunawa da ake yi da sauran kungiyoyin da ake yi a birnin Rome, ko da yake an dage zaman an koma wani wuri na daban saboda matsalar cutar coronavirus.
Manessa Zinda kenan na gamayyar SPLMIO a Sudan ta Kudu. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka.
Kuce anyi rana kuce
To, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tukar asha kwaya, kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar asha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esero, jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. To kamar yadda wasun ku suka ji a shirin mu da ya gabata, inda aka tattauna da kwamandan NDLA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun kwayoyi. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na uku, za mu duba dalilan da ke ƙara yaduwar shaye-shaye, illoli da kuma yadda mata suka shiga cikin wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi. Bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz zai ci gaba da tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello.
Yan ka duba kamar yadda muka faɗa waɗannan ana shigo da su, wasu na ganin kamar kanta wani sabon da saddaban ne. Me yasa abin ke karuwa ne yanzu?
To ka san duk wani abu aka ce maka business ne ko ko sana'a, wasu sun riga sun ɗauke su cewa sana'o'insu su kenan, kuma abin da za su yi kenan. So dole zaka iya abinda kuma za su yi su samu kuɗi, ko ya ne ko yadda wasu suke bari haka kuma su za su je su ce bari su je su su gari su ƙila ko za su samu sa'a a ciki. So haka ne mu za ka iya, dole ne za ka samu waɗannan abubuwan.
A baya da ana gari kamar wannan wato amalya ƙwayoyi maza ne, yanzu kuma kusan an yi cewa ana kankanta kuma mata masu hafi su maza, ya lamarin ke kuni masana kuni.
To a gaskiya dai mazan dai sun fi yawa duk kamun da muke, amma ba za ka iya ba a rasa dai matan JPJP nan yadda su suke.
Idan mata suka rungumi wannan muguwar ɗabi'a, menene illa ga al'umma?
Akwai illoli da yawa. Tunda ai ka san mata su ne suke gidaje, su ne suke tare da yara, su ne suka fito. In kuma aka ce yara mata suna shaye-shaye nan, ai kuma ai ka ga wannan gaskiya zai jawo illoli da yawa. So shi yasa dai mu a cika da faɗakarwa, ana nuna musu illolin abubuwan nan kada masu shiga cikinta, kuma da suke shiki a nuna musu hanyoyin da za su iya fita.
Kwanaki na da wasu da suke ta'amala shi a kamar ana ku binciken da ke sa mata ne zuwa sun karbi wannan.
To ka san ba wai maganan kishiya bane ba, kawai dai wasu daga abu ta din nan ne menene, kuma kana wannan ya sha kamar dai yadda dai duk wani abu ne, in dai kana da aboki kuma kana ganin suna wannan harkan kuma, amma a masu da yawa kuma za ga wani lokaci kila matan mu an bar su gida ba su komi kuma ba kowa gida, kila irin waɗannan abubuwan suna. Amma yanzu dai kaga zuwa nan za mu dai duba mu gani an mu samu waɗannan mutane, kuma za mu bincika mu ga menene ya yasa ba zan iya san najin Adamawa ba tunda dai zuwa nan kawai ne, amma dai nan dai gaba muna iya bayan mun ɗan binciken mu za mu iya sanin ko me yasa su kuma suke shiga cikin ta.
Alhaji Idris, a bayan ga mutum kame ga wani suke kunka da matan su, wani ɗauki ko kuma wani aiki da wannan ita kuma ku take shi da batun dawo da tunani ko kuma abin da ke kira rehabilitation da waɗanda suka samu kansu kame dama, wani da farko akwai withdrawal syndrome akwai kaza da sauransu, kamar ya cibe nan kuna da ita nan a shekwata ku anan yau
nan? Muna da shi, muna da ita nan, ina jin nan muna da mutane ko takwas ne yanzu a ciki da suke wannan suna nan tare da mu.
Wani zai tare kamar kanta sai kun kamo ne ga wanda bai sani ba, ga wanda sai ko ina ga kamar kanta a misali idan yana da wani wanda na fahimci ko kuma tsara ne ko kuma dan wani da yake da zan iya kawo shi kuma ya
sani. Haka zaka iya kawo shi, duk wanda kaga yana shaye-shaye ko dan uwanka ne ko danka ne ko makwabcinka ne ko wane kana iya zuwa da shi nan, sai ku zo za a dudduba a gani a tambaye shi, kuma akwai inda za mu ajiye su zuwa daga wata dai uku zuwa kimanin wata shida za a je sunan, kuma a nuna musu illolin waɗannan abubuwan, a zo da iyayensu so da kodawa za su ban nan a samu su sana'a ko kuma dai makaranta za su je, kuma alhamdulillah dai waɗanda dai muke yi a nan suna nasara kuma bayan sun bar haka inda sun banna kuma koda ma sun banna akan ba su lokuta sun ga dawowa kuma dan ne a ci gaba da duba su ta abin su haka ne
yake wani na cikin gaskiya hanyoyin magance wannan matsala shine da zuwa makarantu da samun su da ne gari da fadakarwa ya lamarin yake
eh haka ne nan ma muna zuwa makarantu na fadakar da su don akwai bangaren mu da yake kula da wannan kuma da babban gargaɗi bane ko da kasuwanni ne ino makarantu ne wuraren addini ne duka haka dai ana zagayawa da a fadakar da mutane
kace ba a tsara irin wannan musamman a irin manyan makarantu ke game da makarantun sakandare kamar jami'o'i a jihar Adama na san a baya an sama a tsakanin wannan hukuma ta ku da wasu jami'o'i cike da AU da makamantan su ya lamarin yake
eh har yanzu haka kaga tun da nazo na ji ino ko akwai makarantun ma irin waɗannan da muka ga muka rubutawa ce wannan sun kai musu ziyara so muka je muka kai ziyaron cinna duk irin waɗannan abubuwan ne za mu tattauna saboda su ma sukan taimaka mu gaya musu kuma su ma su da kansu su yaɗa cikin makarantunsu ko da ba mu anan
to masu sauraro sai kuma dan Allah ya kai mu wani mako inda za mu kawo maku kashi na hudu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke ɗauka kan yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta amfani da miyagun ƙwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binti Asiyaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya
a gaida Binta Asiyaro yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibril zai kawo mana sharhin jaridan Najeriya
Sharhin jaridan ne da jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka fadar shugaban kasa ta kori masu cin gajiyar shirin nan na samar da aikin yi da ake kira N-Power kimanin 5,781 mai taimakawa shugaban kasa kan samar da ayyukan yi da kuma matasa Afolabi Umukede shine sanar da hakan ga masu cin gajiyar wannan shiri na N-Power hujjar da fadar shugaban kasa ta bayar da na dakatar da tallafawa matasa na samar da aikin yi da kuma biyan su wasu ƴan kuɗaɗe shine rahotannin da suka ce suna samu daga wuraren da matasan ke aiki da ke nuna cewa akasarin matasan ba su zuwa aiki kuma yawancinsu suna nuna gazawa a ayyukan da ake koya musu sai kuma jaridar da Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai hankulan wasu ƴan kasuwa da ke kasuwar Bacci a jihar Kaduna ya tashi sakamakon umarnin da gwamnatin jihar Kaduna ta ba su na ficewa daga kasuwar Baccin inda suke gudanar da kasuwancin su cikin kwanaki uku domin kuwa gwamnatin jihar tana so ta rusa shagunan da ke wannan kasuwa domin gina na zamani ƴan kasuwa kimanin 15,000 da ke gudanar da sana'o'insu a wannan kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi na kasuwan Bacci sai kira ga shugaban kasa da kuma gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Rufa'i da sa baki wajen kawo ƙarshen wannan shiri na rusa musu shaguna da aka san su suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da sana'o'in su sai kuma jaridar The Punch inda ta ruwaito cewa har yanzu ana ci gaba da nuna ɗan yatsa tsakanin bangarori daban-daban na jam'iyyar APC da ke mulki wato dai bangaren shugabanta Adams Oshiomhole da kuma bangaren ɗan dawa da shi da yanzu haka lamarin ya kai kowane bangare ga kotu daidai wasu kotuna a Najeriya suka ba da hukunci daban-daban inda kotun Abuja ta ba da umarnin dakatar da shugaban jam'iyyar inda kuma ta kotu a jihar Kano ta ba da umarnin soke hukuncin da kotun Abuja ta zartar daidai wasu ƴaƴan jam'iyyar inji jaridar da Punch suka fara yin kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya hanzarta sa baki wajen kawo ƙarshen rikicin cikin gida na jam'iyyar wanda yake ci rikicin yewa ita kuwa jaridar da son cewa ta yanzu haka basarake masarautar Bargu mai daraja ta daya a jihar Niger Alhaji Muhammadu Halilu Danturo ya amince da dakatar da wasu manyan hakiman masarautar bisa zargin cewa suna taimakawa makiyaya masu kai hari akan jama'a hakiman da aka dakatar dai sun hada da wazirin Bargu da uban doman Bargu da madakin Bargu da garkuwan Bargu da kuma sadaukin Bargu ita kuwa jaridar Desde daya daga cikin manyan labaran ta na magana ne akan ranar mata ta duniya da aka gudanar a jiya Lahadi yadda ta ce rahotannin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kimanin mata da 'yan mata 7,000 ne aka yi wa fyaɗe cikin shekaru takwas da suka gabata a Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
a gaida Babangida, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum biyo Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa, a Gineta anguwar Matsikare. Ni zan bada ra'ayina kamar haka. Mu dai muna kira da mutanen Najeriya gaba ɗayansu. To Allah su bada haɗin kai a samu ganabar Boko Haramun nan. Muna roƙon su da ƙanana da manya duka. Gwamnati a ba ki haɗin kai a samu galaban Boko Haramun nan.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. Da ku dan da bayani ta yake zan da kudu ku saba ga. Wallahi musulmin da ake ma aka hana a Misir da a India. Dan India din ne kuku ba ki ne wanda suke shigowa. Idan ba ki ne wanda suke shigowa da yasa. Idan ko duk India ne inda musulmin ke ba a mashirin sa. Shin kungiyar hukumara ko kuma kungiyar musulunci ne duniya? Sun gane ne aka yi haka ko ku ba sani ba.
Sunana Ayuba Garba Imam Kafir Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau ina roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin mu na jihar Bauchi. Muna so su yi mana wani hanya guda biyu masu muhimmanci a karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Na farko hanyar da ta tashi daga garin Kafin Liman ta shiga garin Lamba ta wuce garin Nasarawa ta je garin Siyi. Sai kuma hanya ta biyu wanda ta tashi daga garin Kafin Madaki ta shiga garin Ringin ta wuce garin Bakin Ruwa ta je garin Kawo.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da memba kungiyar muryar talaka ta kasashen jihar Taraba. Dangane da dambarwar da take faruwa tsakanin gwamnatin jihar Taraba da kuma 'yan adawanta waɗanda suke ƙalubalantar rashin gwamna a jihar, kuma 'yan mai shugaban majalisa yake kare wannan muradin da suke kirari a kai, kamata a yi 'yan majalisa su yi abin da ya dace na doka, domin duk babu wani abu da ya wuce doka. Kuma ya kamata ne a bi doka na tsari constitution na ƙasa, yadda shugaban ƙasa ma idan baya nan yakan ba wa mataimakinsa ya riƙe kafin ya dawo. Kamata ya yi su yi wannan domin tsari ne na dokar ƙasa, kuma constitution ɗin ƙasa ya bayyana. Ta fatan wannan dambarwa za ta kawo ƙarshe cikin ruwan sanyi. Fatan da muke kenan mu al'ummar Taraba, da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni masu adalci da son talakawa da kishin jihar baki daya. Na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da memba kungiyar muryar talaka ta kasashen jihar Taraba.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To, an samu karuwar adadin mutane da suka mutu a sanadiyar cutar coronavirus a kasar Italiya daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi. Wannan shi ne adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan China. Rundunar sojin Amurka ta tabbatar wa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan Al-Shabab, Bashir Muhammad Mahmud, wanda aka yi wa laƙabi Bashir Kurkab, a harin da jirginta na yaƙi mara matuƙi ya kai a watan jiya. Abokin takarar tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zaɓukan fidda ɗan takara a jihohi 6 ran 30 mai zuwa.
Masu haro nan mu kawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kanmu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Aisha Tisile da taya ni gabatarwa da Solomon Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne wato Jimmy Cook, ni Mahmud Dalo nake cewa auna lafiya.